To, assalamu alaikum, ashirinmu na mata da sana'a zaki ba mu labarin sunanki da kuma abin da kike yi.
Aminu alaikum assalamu, sunana Maryam Aminu Bambale wanda aka fi sani da Rimba. Nke creative director na Rimba's Color, Rimba's Color Event Planning Company.
To, kun shirya taro na tada ƴan arewa akan su tsaya kan kafafunsu ba sai sun jira an wani ya musu ba. Shin ya sunan wannan taro da aka yi a ƴan kwanakin nan menene maqasudin wannan taro?
Wannan taro da muka yi sunan shi Northern Youth Summit, kamfani ne na Northern Hibiscus Initiative suka shirya wannan taro. Kuma dalilin shirya wannan taro an shirya shi ne saboda mu canza tunaninmu nan mu ƴan arewa, saboda especially matan arewa an bar mu a baya. In kika tafi nan kudu ko kika zo wasu nan ba da nisa ba, za ki ga yadda kowa da kowa za ki ga sun ci gaba, ba su sun tsaya tsayin kafa, ba su jira sai gwamnati ta zo ta musu abu. Amma mu fam nan mun tsaya komai sai a jira ai gwamnati. Tunanin nan namu yana nan, in ba gwamnati ba iyayenmu. So we need to change gaba ɗaya wannan tunani namu kafin a ci haka. To maqasudin shirya wannan taron kenan da aka yi don saboda a yi mutane fada, ƴan arewa mu tashi, mata mu tashi, mu nema na kanmu.
Wannan shi ne karo na farko da aka yi wannan taro na summit ɗin koko an taɓa yi?
Wannan shi ne karo na farko da aka fara yin wannan taron, ba a taɓa yi ba. Wannan ne karo na farko, zango na farko da aka fara yi.
Kin yi batu na cewa matan arewa an bar su a baya, ta yaya matan arewa za su taso a dama da su kamar yadda ragowar mata da ke Najeriya suke hoɓɓasa su kuma tsaya kan ƙafafunsu?
Sai wannan batu da na yi akan matan arewa na yi shi ne saboda kin ga yadda matan arewa an bar mu a baya. So ita wannan shugaban kamfani namu ta riga da ta yi plan ɗinta, project ɗin 16 years project ne za ta yi. Kuma a kowane garuruwan arewa insha Allahu za a yi giggina masana'o'i, wurin koyon sana'o'i. To daga nan ne za a zo a rajista kowa ya zo insha Allahu a koya maka sana'a wanda ko gwamnati ba ta baka ba, ko ba ka da aiki ne za ka zauna ka koyi iya sana'an da za ka yi. Kuma in Allah ya yarda a tallafa maka da duk abin da ya sauwaka, ka samu kai ma ka fara naka insha Allahu.
Dan na wuraren masana'antun da za a gina shi kyauta ne za a koya mata sana'a, ko kuwa akwai wani kuɗi da za su biya? Kuma waɗanne irin sana'o'i ne za a koya musu?
Waɗannan masana'antun da za a gina su, za a yi su ne akan kyauta. Amma ba kan kyauta ba ne, akwai kuɗin da za a biya ƙalilan, saboda mu kin san NGO ne, so muna neman sai mun yi aiki dole da gwamnati za su taimaka a tallafa ma mutane gaba ɗaya. Idan har ba mu samu gwamnati ta tallafa mana ba a wannan project ɗin namu, muye, saboda a tashi gwamnati abubuwa kan yi yawa, abu ya ɗau lokaci, a daɗe ana nema a yi tadde, za a kasba za a naba gobe. So muye kanmu za mu taru mu haɗa kai, mu haɗa ƙarfi da ƙarfi yadda aka saba. Akwai abin da ake ce ma crowdfunding, za a yi taro na tallafi, a haɗa kuɗi, a haɗa duk abin da ya sauwaƙa a samu a yi. Don dai gaskiya dole ne, ya zama dole mu ƴan arewa mu tashi mu farga mu taimaka ma junanmu gaba ɗaya. Da yake project ɗinmu na shekara 16 ne insha Allahu. So abin da wanda za mu fara yanzu shi ne manufacturing company. Za a koya maka abubuwan ɗinki ba wai a kin koya ɗinki ƴan riga ko mene sauransu. Kin koya yadda za ki ɗinka haddasa irin su uniform ɗin mutane, ma'aikata da sauransu, yadda za ki yanka ki ɗinka da komai da komai. Katotan manufacturing company nake so, me dress manufacturing, clothing manufacturing company insha Allahu. Sai second project ɗinmu shi ne carpentry. Shi kuma carpenter, aikin carpenter nan da ake so a yi shi ma za a yi shi ne in the sense that mata ba wai maza kawai ba, ki zauna ki buga katako, ki buga kusa, ki haɗa gado, ki haɗa mene, ki gama kawai ki ci akwashe kayan nan a je a kai shi ɗakin amarya. Kin gani ba sai ya kamata a ce irin ai ko carpenter tunda workshop ne, in workshop ɗinki na gidanki ai ba wani wuri kika je kika koyi sana'a ba sai kin je wani wuri ba. So shi yasa muke roƙon Allah ya ba mu sa'a duka mu haɗa ƙarfi da ƙarfi, kuma gwamnati ta taimaka mana. Mun san abubuwa suna yawa, kuma we appreciate efforts ɗin gwamnati, amma duk da haka muna roƙon ta taimaka mana, mu ma mu taimaka ma kanmu. Sai kuma third abin da za mu yi shi ne masana'antar takalma da jakunkuna, duk wani leather works da waye, duk wani abin da ya kamanci takalmi, boots ne, cover shoes ne, wanne ne, duka da yanda za ka yi jaka ne, jakan makaranta ne, jakan zuwa gidan biki ne, jakan mene ne, daka akwati da komai, duk wani dai abu da za su yi jaka da akwati. Sai shi ma za a koya ma mutane. Daga nan that is our third project. Sai kuma fourth project ɗinmu shi ne babban wanda kowa yake son shi, wato project ɗin abinci. Shi ne za a koya maka duk wani samfarin abinci, duk wani kalan abinci, duk wani abin da ya kamata a yi na cin de, na ci da sha duka sannan kuma da yanda za ka yi packaging ka rika har in Allah baka iko ka kai su manyan kamfanonin saboda akwai abubuwan da za ki ga irin a ce mu akwai kananan local abubuwan mu yanzu ne ake importing din su kasashe so ko duba inda duk aka koya mu mutane insha Allah duk hanya ne da kowa zai tashi dogaro da kai saboda main team din abun mu shi ma is dogaro da kai kowa dogara da kanshi ba wai ya jira sai an mai ba
to madalla baraka bashir daga Kaduna a Nigeria